الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باية حسنا هو إنا من أبي صواتا دين المسلم في السلام عليكم ورحمة الله إنا كما فرم تكن سادورمو أيام تنيو أصبر أكو دوات الربيع الثاني watan hudu a wannan shekara ta 1425 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina, wanda kuma shine yammaci na 22 da watan 5 shekara ta 2004 miladiya. Farko dai ina yi mana ta'aziyya gaba daya na kusa da Mekka, ta'aziyyar al'amura da suka faru waɗanda suka shafi yan uwanmu musulmi musamman a jihar Plateau, musamman a yankin Yalwancin Dam sakamakon hargitsin addini. Muna fatan dukkan waɗanda suka rasa rayukansu cikin musulmi Ubangiji ta'ala ya ji gamsu da gafara, ya kuma karɓe su a matsayin shahidai sawa'un a cikin garin Yalwancin Dam ko a wajen garin Yalwancin Dam. Zan ɗan tsaya minti 5 don ku daidai. Kaji kenan? Inda ana jiki kenan zan ci gaba. Kuma duk cewa shi ne waɗanda suka rasa rayukansu cikin al'ummar musulmi sawa'un a cikin garin Yalwancin Dam ko a Garkawa ko a sauran wurare, Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya karɓe su a matsayin shahidai, ya kuma baiwa ahalinsu lada, ya kuma ba su haƙuri bisa ga wannan rashi da suka yi. Waɗanda kuwa suka ji raunuka, muna fatan Ubangiji ta'ala ya arzuta su da lafiya da waraka cikin lokaci mafi kusa. Waɗanda kuwa suka yi hasaran dukiyoyinsu, fatan Ubangiji ta'ala ya maye musu da abin da ya fi alkhairi. A nan wurin kalmar da zan faɗa a kan nan shi ne wato mu ɗauki rayuwa a matsayin ibtila'i, jarraba da Ubangiji subhanahu wa ta'ala ke wa bayi daga lokaci bayan lokaci. Ubangiji ta'ala ce alif lam mim أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. التي أحسب الناس أن يتركوا ثم تاني في وضع أجالس أن يقولوا آمنا كوي دسلت من إيماني وهم لا يفتنون ba za a jarrabe su ba, domin a bayyanar da masu imanin gaskiya da waɗanda suke da imanin da ba na gaskiya ba. Fala ya'lamanna Allahu allazina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin, lalle Ubangiji ta'ala zai nuna waɗanda suke da gaskiya a cikin da'awar imani, sannan kuma lalle Ubangiji subhanahu wa ta'ala zai nuna waɗanda suke makareta cikin da'awar imanin. Kalmar al-ilmu anan ba ta nuna sani, domin idan ka ce sani, abin nufi Ubangiji ta'ala bai sani ba har sai da ya jarrabawa sannan ya gane. Shi ko Ubangiji subhanahu wa ta'ala masani ne game da komai, ma kana wa ma yakunu wa ma lam yakun law kana kayfa yakun, abin da ya faru da wanda yake faruwa da wanda bai riga ya faru ba ta yaya zai faru, Ubangiji ta'ala ya san. Da haka malamai suke fassara al-ilmu anan bi ma'anar ar-ru'ya ko al-ira'a, Allah zai nuna wa duniya waɗanda suke da gaske cikin da'awar imanin, ya kuma nuna wa duniya waɗanda suke makareta cikin da'awar imanin. Jarrabawa ita take tantance mutane a gane masu imanin gaske da masu imanin ƙarya. Jarrabawa ta hanyar Ubangiji ya sallaka kafirai a kanmu, su karkace waɗansunmu, su ƙone gidajenmu, su rurrusa masallatanmu, su yi mana kowane irin nau'i na kaskanci, su gallaza mana. Wannan jarrabawa ce daga wajen Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Haka kuma ya tabbatar da haka a wani wurin, ma kana Allahu liyadhara al-mu'minin ala ma antum alayhi hatta yamizal khabitha min at-tayyib,
وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم da dai ubangiji ta'ala ba zai kyale mummunai ba ba zai kyale kuma alama antum alaihi akan abin da kuke kai na da'awar imanin baka kowa yake nayi imani kowa yake neman mu ne ko musulmi ne ba zai kyale kuma kan wannan da'awar kadai hatta ya mizal khabith min at-tayyib har sai ya bambance tsakanin al-khabith lalatacce mara kyau min at-tayyib daga wanda yake kyakkyawa وما كان الله ليطلعكم على الغيب الله كما بازي ليكر دكو غيب با كوغا ابين دزي فالو كافين فالو وسا دكو انا دايا كو ديني دايا الله بازي ليكر دكو غيب حتى ابو جي زوبا تابل كنية اولي كو كنية تمان الوسا ولكن الله ينسل من رسوله من يشاء وبنده تعالى نزاقر وطن دي قدامان اسكن من جميع يليكر دكو غنال امر انا جيبو تفسكر واها يجي زي ايكو جوا بليس فآمنوا بالله ورسوله في ايمان دي الله في ايمان دي من جميع وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم إذا كن هي إيمان كما كنت يتقوا كنت تقول دوكو سن الله وجن أيكم كده مغندنونكو تقول هذا لا دام يجير من قصة دوكو أنا آيو يلي بيكي من السوا الله ذو جرد مثال وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا من ثانية ساكنكو سزنكو فتنة جفاك ساكنكو سمزقنا وساك ساكنكو سكسي ساك bangaren ku ya cutar da bangare shi ne da annaba da kun da ba'dun fitna sai Allah ya atasbirun za ku yi hakuri za ku daure za ku jure ko za ku ja da baya ko za ku rabu da addinin ku ko za ku fata wa kana rabbuka basira ubangijinka mai gani ne dangane da abin da mutane suke manzo sallallahu alaihi wasallam kuma ya bayyana cikin hadisi yake ashaddu nasi bala'an al-anbiya thumma al-amsal fal-amsal wa innama يبتل المرء على قدر دينه فإن كان في دينه صلبة زيادة الابتلاء وإن كان في دينه رفقة ولي نقص كذلك في الابتلاء أو كما قال صلى الله عليه وسلم من ذا الله وقتاً دعك في جربة أتكم متاني سوني النباوة جربة ودعك مشتاقة ودعك واسولاً كما قال متاني لبا النباوة وهل بك هوا كان سواب إلا الله كي جربة نسوتك يكي جربة النباوة دكي يأكل سيسد أكي جربة ونوان دباب النبي ثم الأمثل فالأمثل فنكم سيوات أن دكي جن سفركم النباوة سوكم جربة سو تاكل وان دكوه دعور جن النبي يكي أما باي سفركم سيكي جيبا برغدن سيا وركا أكن سفركم جسيا برغدن إيمان إن كده الله برغدن يدرك سيوالا سفركم منزان الله برغدن يدجر من جربة بزومتا sai manzo Allah ce wa inma yumtalu almar'u ala qadri dinihi ana jarrabar mutum ne gurgudan rukun sa da addini idan addinin sa akwai karfi aqidar sa mai kyau ce imanin sa kwakwara ne sai annin din ta masa jarrabar da za a yi masa amma idan akwai rauni da gajiyawa a cikin imanin sa to sai a rage jarrabawa dan kada jarrabawa ta sai ya rubu ya gudu ya bar addini to kaga sunnar Allah ce ya jarrabi mutane sannan kuna sanar da hadisin da khabbab ibn al-arati dai daga cikin as-sabiqun al-awwaluna ila al-islam yazo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yana cikin gida a cikin dakin Ka'aba yace biki ala tastanfiru lana ala tad'u lana kin ba za ka roƙa mana taimako daga wajen ubangiji ba kin ba za ka yi mana addu'a ba wahalar da muke ciki kafare suna wahalar da mu karkar ce waɗansu to adalci da waɗansu ga ka annabi mujabu da'wa idan kai addu'a Allah yana karɓa me zai hana kai mana addu'a mu fitar da cikin kuncin da muke ciki sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya karanta masa tarihin baya yace da cikin al'ummar da suka wuce baya a cikin ku akwai wanda za a zo da shi a tsare shi a gaban jama'a a ce da shi hirda ka bar addinin ka in ba haka ba a kace ka yaqin ridda a dora zarto a tsakiyar kanka a rinka ka yankin ana goga zartar nan a kanta har sai an raba su gida biyu wala ya fi duhu zalika an dini hakan baya sa ya bar addini sai manzo Allah yake cewa wallahi la yutimmanna Allahu hadha al-amra hatta yasira ar-rakib min sana'a ila hadra maut la yakhafu ahadan illa Allah wa az-zu'ba ala ghanamihi walakinakum qaumun tasta'jilun manzo Allah ce na rantsa da Allah sai Allah ya cika wannan al'amarin nasu da musulunci har matafiya yayi tafiya tun daga garin Sana'a zuwa birnin Hadramaut baya jin tsoron wani zai tsare shi a hanya ya ce shi ne ya akidarka baya jin tsoron a firgita shi ko a kashe shi ko a kai masa farmaki dan kawai ya riko da musulunci baya jin tsoron kowa a hanya sai ubangijinsa sai dai kowa ji tsoron kada kula ta cinye masa dabbarsa amma dai ba wani ya tsare shi ya masa wani abu ba yace walakin lakum qaumun tastajilun sai dai ku gaggawa kuke sai kuke yanzu nasara ta zo yana daga cikin sunnar Allah ko baya kawo nasara da gaggawa daidai lokacin da ake tsammani nasara tana zuwa ne bayan an tsare tsammani hatta idan sai asar rusulu wa bannu annahum kad kuzibu ja'ahum nasruna fanujjiya man nasha wa la yuraddu ba'suna 'ani qaumil mujrimin manzanni kansu sai sun tsare tsammani suna ganin cewa duk abin da suka faɗa ma ba za a yarda da shi ba ba za a karɓa ba ko mutanensu suna tsammanin ma abinda annabawa suka faɗa na cewa wai in kai riko da musulunci akwai taimakon Allah har ma mabiya annabawa sun fara zaton kai annabawan ku gaskiya suka faɗa mana sun ce Allah zai taimake mu sun ce zai taimake mu kuma gaskiya taimakon bai zo ba Allah ya ce har sai an kai wannan matakin ja'ahum nasruna sai agajinmu ya zo musu sai taimakonmu ya zo musu fanujjiya man nasha sai mu tsayar da wanda muka ga dama wala yuraddu ba'suna 'ala al-qawmi al-mujrimin azabar mu idan mun turo ta ba mai iya ture ta akan waɗanda yake kanta ta haukar ko ne kafirai to duka waɗannan nasoci nasoci ne da muke karanin abkarantar da mutu ko wannan nasoci ne da ƴan uwanmu da wannan rikicin ta da su suke da buƙatar karantar da tunatar da su dan wannan ya mayar da wani bangare na sare a cikin zukatan ya ƙara karerayar imanin su da aqidar su ya daura karaya ko targaɗar zuci da suka samu a cikin zukatan su Allah madaukakin sarki sunnar sa ne ga gaban mutane Allah bai khalaqal mauta wal hayata li yabluwakum ayyukum ahsanu amala ubangiji ta alaki hal sun mutuwa da rayuwa dan ya jarrabe ku mutane ya danganta kowa irin jarrabar da za a yi masa wani a jarrabe shi a dukiyarsa wani a jarrabe shi a gangan jikinsa wani a jarrabe shi game da iyalinsa ya danganta wata irin jarraba ubangiji subhanahu wa ta'ala ya sai baka bayan waɗannan nasoci nake ƙara maimaita cewa lalle ƴan uwan mu wanda wannan rikici ya rutsa da su abin da na alallace su a ba su hakuri masu karatun cikin su a tunatar da su waɗanda ba su sani ba a cikin su a sanar da su cewa wannan ita ce sunnar Allah a cikin rayuwa kuma wannan wani abu ne da ubangiji subhanahu wataala ke kaddara shi dan mu shiga taitayin mu a lokacin na gaba dan mu ga wani irin shiri wani irin kimfi yaya za mu gyara alaka tsakanin mu da ubangijin mu wani irin zama muke ciki na rashin tsari ko na gaba da juna ko na waɗansu ayyuka na saƙo waɗanda ƙila suka zamanto ɗaya daga cikin dalilan da suka jawo mana samun kanmu a cikin halin da muke ciki wani laifi muka yi a baya ƙila ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ƙaddaro mana wannan don ya zanto kankarewar zunubinmu mu tashi ranar tashin kiyama talin alam babu zunubi a kanmu mu tafi gidan aljanna akwai hikimomi da dama cikin jarrabar Allah duk wanda Allah ya jarraba da wani abu mafarkin wannan baya nuna cewa Allah baya sani masu karin imani kila su ga cewa to ya mun imani da Allah ya muna cikin musulunci tare da haka su ga mini duk imanin ka ba kai annabi ba an kace annabi cikin annaba annabi da kariya da kansa ya haya ko wanda kace shi akai duk imanin ka da aqidar ka ba sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ayatul qudu an rotsa shi aka jini na zuba tun daga ka har kasa an kariya mata hakuri sallallahu alaihi wasallam shi da kansa yake cewa kaifa yuflihu qaumun tajju nabiyahum وهو يدعوهم الى الاسلام حديث من اسلم البخاري يا متن الناس ربوتا باين سن يوا النبي روضي اكا ياين ده النبي في كده زوا مسلمتي كرتي تمامن ذات ربوتا متانن في كده wannan hali wannan kalma da manzo Allah ya faɗa na sai da cewa ba za su rabota ba sai Allah ya ga kasar da shi cewa laifin da suka yi laifi ne amma wasar da kake ba za su rabota ba laysa lakum min amri shay'un aw yatuba alaihim aw yu'adzibuhum fa innahum zalimun al'amr ya rabo ko rishin da ba su baya hannunta a hannun Allah yake in ya ga dama ya kama su da azaba su azzalumai ne in ya ga dama ya karkata zukatan waɗansu su zuwa cikin musulunci su yi nadama kan abin da suka yi a baya ya faru da mutumin da ya kace Sayyidina Hamza al-Wahshiyyu wanda in akwai dangin al'amura da suka fata annabi rai da suka faru a rayuwarsa ta duniya ko shakka babu kace Sayyidina Hamza ne ba kuma kace shi in kadai ba a yi masa musula ta tantana gawarsa a faɗa cikinsa a yanki hanta a gatsa dan a huta haushi da an yi wa Sayyidina Hamza shine sayyidu shuhada ba wai dan Allah baya son su dogara mutane da haka yan uwan da suka samu akan kansu cikin wannan hali sai su dauka Allah baya tsamar su a'a su dauka cewa jarrabawa ce wanda take sunnar Allah, su dauka cewa wala Allah akwai wadansu kurakure da daya ko biyu ko uku daga cikin mutane suka yi wanda ya jawo wannan, akwai wata kasa ta mutane da ya jawo wannan, su dauka cewa kila cikin hikimomin Allah wadanda suna da yawa mai yawa saboda Ubangiji ta'ala na san karya kama su da wani laifi da suka yi a baya a tarihi ranar tashin kiyama, ya kaddara musu wannan dan ya zama sanadiyar kankana zango. Wannan ita ce kalma ko sakona ga dukkan wani wanda wannan rikici ya rika da shi wanda yake da sauran numfashi, ko ya rika da wani na kusa da shi wanda yake da sauran numfashi. Sako na biyu da makasudin wannan gaba, wato ina kusar da shi ne zuwa ga gwamnatin tarayya. Ina wani ce ai ba Obasanjo a gabanka, ba a Atiku a gabanka, babu wabara, wabarai ce ko wani ne ke gaban Senate, sun suna yi mutane na da wahala wani lokacin, babu makari a gabanka. Ai duk inda za ka je kai magana, musamman kai musulmi, musamman malami ne wa'azi, ko ka sani ko baka sani da yansu kirki suna tare da kai, da haka kamar kana faɗa ne ga haka shugaban ƙasa, kamar kana ka faɗa ne ga haka General Aliyu Bikau, kamar kana faɗa ne ga haka dukkan wani wanda kake tsammanin kusa ne a gwamnatin tarayya. Da haka anan gurin ban yi wata ko rashin hankali ba, in na ce zan isar da sako, sako kuma na shawara ne. Anan nake so in ce ni a karan kaina dan zai wahala in ce na iya wakiltar dukkan al'ummar musulmi gaba ɗaya. Amma abinda na lura shi na hasashe ni a karan kaina, wato na ji daɗi ƙwarai da gaske magana a kai shi ne. Ko shakka babu, na yi matuƙar farin ciki kuma na san da yawa daga cikin 'yan Najeriya musulmai ko waɗanda ba musulmai ba sun yi matuƙar farin ciki da irin matakin da gwamnatin tarayya ta ɗauka na wanzar da dokar ta ɓaci a jihar Filato, dokar da ta haifar da sauke gwamnan jiha da kuma 'yan majalisarsa. Wannan ko shakka babu mataki ne daga cikin matakan da ya kamata a ce tuna an ɗauki. Dokar duk da cewa ta zo a makare amma tana da tasirinta, na ce ta zo a makare domin inda a ce daidai lokacin da aka yi kifin siyasin da aka yi a yalwan sandam, a daidai wannan lokaci ne aka hanzarta ɗaukan dokar tun kafin rikicin ya fantsama zuwa waɗansu sakamani kamar Kano da sauransu, da ƙila rikicin bai kai inda ya kai ba. Don haka wannan wani abu ne da ya kamata a faɗe shi a irin wannan, wato sako ne bai isa, ya kamata ya isa kunnan gwamnatin tarayya cewa 'yan Najeriya sun ji daɗin wannan doka da aka ɗauka ta jihar Filato, ko muna goyon bayan wannan doka 100%. Sai dai akwai abin da ya fi dokar muhimmanci wanda ya kamata a bi bayansa tare da dokar. Kada ɗauka mu al'ummar musulmi da aka karkashe mana 'yan uwa a wancan yanki, samuwar wannan dokar ita kaɗai ce buƙatar ma'aurin gwamnatin tarayya, a'a ɗaya ce daga cikin manya-manyan buƙatu da muke da su. Banda ita muna da manya-manyan buƙatu guda huɗu waɗanda na tabbatar idan aka yi su kowa zai ji daɗin su, kuma za su taimaka wajen wanzar da zaman lafiya a wannan ƙasa. Abu na farko, ƙoƙarin mayar da waɗanda suke gudun hijira garurrukan da suke a da kafin faruwar wannan rikici, wanda gidansa ya rushe ko aka rusa masa gida a sake masa wani, wanda aka yace masa rufin kwano a sake masa wani, a tabbatar babu wani ɗan gudun hijira a sansanin gudun hijira da ke jihar Bauchi ko jihar Nasarawa ko jihar Kano ko jihar Kaduna ko waɗansu sansanin jihar Plateau. Wannan kuma ba zai yiwu ba, ba zai ci nasara ba sai da abu na biyu da zan faɗa. Abu na biyun nan shi ne samuwar waɗansu cibiyoyin tsaro na jeka da gidanka, na tafi da gidanka, na dindindin a wancan yanki, wanda za su ɗauki ko dai sojoji ko sojar 'yan sanda a garwaye, sannan jami'an tsaron da ke ciki ya zanto a garwaye tsakanin musulmai da kirista. Ba mu da goyon bayan sun yi jami'an tsaro kirista kaɗai, kamar yadda ba mu ce lalle ne a sa dukkan musulmi a cikin jami'an tsaron ba a garwaye 50-50, wanda za su zanto ba wai zuwa za su yi a yi musu cibiya a cikin garin yalwan sandan ba, a'a bayan akwai waɗansu a cikin garin yalwan sandan, akwai kuma waɗansu a sauran ƙauyuka da sauran wurare, suna sintiri na dekar na tafi da gidanka 24 hours su kai su kogo. Dalilinmu na wannan shine ko da 'yan uwanmu sun koma wannan yanki, galibin suna wa'inda suke kasuwanci ne da noma. A yanzu duk mutumin da yake cikin waɗancan garuruka da wanda rikicin nan ya rutsa da su ba ya da ikon ya yi noma a wannan shekara, domin da ya fita gona su waɗancan 'yan ta'adda da suka kashe danginsa a da za su iya bin su ta kashe shi a gona. bai isa kuma yaje cin kasuwar kauye din ya sayi wata haja sai zai sayar ko ya sayo ba, domin idan ya tafi cin kasuwar kauyen nan akwai hadarin ba zai dawo gida ba. Amma idan aka ce an tabbatar da tsaro na dindindin a bisa ga tsarin da muka bayar da shawara ga gwamnati, ko tsarin da ya fi wannan inganci wanda gwamnati take ganin tana da shi a ajiye, to zai taimaka wajen waɗancan mutane su koma garurukansu su ci gaba da rayuwar su irin wanda suke yi a da cikin kwanciyar hankali da lumana. Bukata ta uku, gwamnati ta sani, jami'an tsaro sun sani, jama'ar da abin ya shafa sun sani cewa a sakamakon wannan rikici an kwace matan mutane da 'ya'yansu, an raba su a matsayin ganima kamar bayi. Wannan wani abu ne da aka yi shi a fili, kowa ya riga ya sani. Waɗansu sun samu kuɗa, waɗansu har yanzu suna hannun waɗancan arba. To gwamnati ta ɗauki mataki na gaggawa na 'yanto da kwato dukkan wata mace ko ɗa mace ko namiji da waɗancan arma suka rufe a hannu, domin wannan wani abu ne a tarihin Najeriya daban da a yi su tun kafin Turawa mulkin mallaka. A ce wata ƙabila ta cewa wata ƙabila hari ta karkashe mutane ta riƙe waɗansu a matsayin bayi, a yi kasafin matan mutane suna nan dare, a yi kasafin 'ya'yansu. Wannan ƙarshen rashin mutunci kenan da aka taɓa yi a tarihin Najeriya, tun da Najeriya aka riƙa mata suna Najeriya. Ban tsammanin an taɓa yi irin wannan sai wanda ya faru a jihar Plateau ɗin. To lallai gwamnati ta ɗauki mataki na karɓo waɗannan iyali ta mayar da su zuwa ga wata. Bukata ta huɗu da mu al'ummar musulmi ke da ita, ko shawaran da muke da ita wanda muke ganin za ta wanzar da zaman lafiya, waɗanda duk suke da ruwa da tafiya a cikin wannan rikici, ba wai waɗanda suka ɗauki makami ba ne ba kaɗai suke da laifi, akwai waɗanda suka sa aka ɗauki makami, suka tsara yadda aka ɗauki makami, ko suka sai makami, ko suka ba da shawara ga wanda ya ɗauki makami, wanda suka taimaka an san su, waɗansu a mataki na ƙaramar hukuma, ƙaramar hukumar lantar ta Kudu da ta Arewa da ita kanta Yalwa da Inani da sauran ƙananan hukumomin da suke yanki da kusa da wannan waje, waɗansu a mataki na jiha, jami'ai ne a gwamnatin jiha kamar shi kanta gwamnan da aka cire, cire shi da aka yi wannan rikicin tantantar aiki ne, amma ba a yi masa punishment ɗin da ya dace da shi ba, shine a kama shi a gabatar da shi a kotu a yanke masa abin da ya yake da shi ya dace da shi na hukunci, ko a rataye ɗan iska, ko a kashe shi, ko a harbe shi, ko a bisa duk abin da ya dace, duk abin da doka ta kundin Najeriya take ganin ya dace a yi masa, a yi masa. Sannan akwai waɗansu a mataki na gwamnatin tarayya, akwai wanda suka yi amfani da makaman cikin sojoji 'yan wannan yanki, 'yan sanda 'yan wannan yanki, waɗanda duk bincike na intelligent ya nuna cewa suna da hannun ruwa da tafiya, ko su waye a kama su, ba ta muka yi a yi musu zalunci ba, a yi musu adalci. Ba mu yadda ba wanda bai kisa ba a kashe shi, ba mu yadda ba wanda bai sa baki a cikin rikici ba mu ce a je a kashe shi, a'a, wanda ya kisa ko ya sa aka yi kisa shi ya kamata a yanke masa hukunci da dokar da Najeriya ta yi imani da ita a matsayin dokar. Ba mu ce a kawo su kotun Kur'ani da hadisi mu yanke masa hukunci ba, a yanke masa hukunci da dokar kasar mun yadda. To waɗannan al'amura guda hudu idan har gwamnatin tarayya aka yi sa'a, Ubangiji Ta'ala ya karfawa garin gwamnatin tarayya nono ta karɓi waɗannan shawarwari sai aiki da su, to ko shakka babu an kafa tubali na dawowar adalci a zamantakewar Najeriya, kuma an yi wa Najeriya gata don ta ci gaba da ɗorewa a matsayinta na ƙasa. Amma idan har ba a yi wannan ba, to abin da zai faru shi ne wanda ba ma fatan ya faru, ba ma son ya faru, amma mu da kanmu idan ba mu yi waɗannan abubuwa ba, ba yadda muka iya sai ya faru watan wata rana ko mana da rai ko ba mu da rai, shi ne ya kasance mutane su ɗauki doka a hannunsu. Ba ma fatan haka, ba ma umarni da haka, amma rashin ɗaukan matakin da ya dace da gwamnati na iya sa mutane su yi wannan. Dukkan intelligence na gwamnati sun fi mu sanin me ya faru a Liberia, me ya faru a Sierra Leone, me ya faru a Burundi da Rwanda, me ya faru a Congo Kinshasa, Zaire tana kenan, me yake faruwa a Angola tun lokacin da suka samu 'yancin kai zuwa yau, sun fi mu sanin sabubban da suka haifar da wannan rikici, wanda ya kawo yakin basa da ya lalata kasashen, ya wargaza su, ya rushe kasancewar su tarayya, ya rushe kasancewar su kasashe waɗanda suke da adadi na ƙabilu ko addinai da za a ke zaman tare, amma rashin adalci yasa kowa ya kama gabansa. Domin daga lokacin da dan adam ya gamsu cewa ana mun adalci, ba yanda za a yi tunanin ɗaukar doka a hannunsa. amma daga lokacin da dan adam ya fahimci cewa ba za a yi man adalci ba, to zai iya dokan doka a hannunsa. Da haka kuma muke kira ga gwamnati, muke jaddada mata, muke ƙara jaddada mata cewa zai taimaka kwarai da gaske a ɗauki waɗannan matakai guda huɗu cikin gaggawa don su zama biyar an samu mara kenan wanda su za su taimaka wajen wanzar da zaman lafiya a Najeriya. Lalle ƴan gudun hijira a mayar da su matsuguninsu, a gyara musu gidajensu. Lalle a tabbatar musu da tsaro na dindindin wanda shi zai ba su ƙarfin iko na komawa. Lalle a wato ainihin kwato iyalai mata da ƴaƴa da aka kwace a mayar da su zuwa ga ahalinsu masu su. Lalle a kama duk wanda yake da ruwa da tsaki cikin wannan rikici, a yanke masa dokar da ta dace da shi a ƙa'idojin wato gudanar da dokoki na Najeriya. Wannan ko shakka babu zai taimaka idan an yi haka. Wannan shine sakon mu zaba gwamnatin tarayya. Ko muna ganin cewa in kai haka ko shakka babu wannan shine zai hana kasar nan shiga hali makamancin waɗansu ƙasashe suke. Daga nan gudun sai sako na uku. Sako zuwa ga su kiristoci na Najeriya, ba kuma kiristocin duka Najeriya ba, kiristocin arewacin Najeriya, kirista ɗan asalin jihar Plateau, ba da yarban kirista ko inyamurin kirista ko wata ƙabila ta Kudu ba, ɗan asalin jihar Plateau da kirista ɗan asalin jihar Bauchi da kirista ɗan asalin jihar Kaduna da kirista ɗan asalin jihar Taraba ko Adamawa. Ai waɗannan su ne kiristocin da suka hana Najeriya zaman lafiya. Duk wani bala'i da ake a Najeriya waɗannan suke jawo su. To a nan gudun koda mun yi kira zuwa ga kirista gaba ɗaya, sai dan kasance wasu addininsu ɗaya da waɗannan, amma ba dan kasance wasu fitinan noma su neman balbalin bala'i irin waɗannan ba. Wato kiran da muke musu shine, su fahimci cewa Najeriya ƙasa ce wadda take da adadi na ƙabilu wanda yawansa ya kai 250 ko sama da haka. Haka Allah ya tsaro ƙasar ta zama a haka. Babu yanda za a yi wata ƙabila ta farlanta kanta cewa dole ita za ta gudanar da Najeriya ba tare da ta shigowar sauran ƙabilu ba. Najeriya ƙasa ce da take da adadi na addinai, musulunci, kiristanci da addinin gargajiya wanda yake ba zai iya ƙididdigowa ba ta fuskar yawa. Haka kuma za a zauna a cikin kasar matukar an yarda a yi Najeriya. Ya aka ce an fasa Najeriya, wannan wata magana ce daban. Amma matukar an yarda a yi Najeriya, to dole a yi Najeriya da take da addinin musulunci da kiristanci da magulunci a cikinta. Ya rage na kowa ya sallata nashi ta hanyoyin da suka dace da doka da oda. Wanda zai karɓa, wanda ya biya dace da shi ya karɓa. In aka ce za a yi Najeriya a matsayinta na Najeriya, to dole a yarda cewa a cikinta akwai Hausawa, akwai Fulani, akwai Barebari, akwai Inyamurai, akwai Angas, akwai Wanene, akwai Wanene. Babu yanda za a ce babu wata ƙabila a cikin matukar an yarda ana yin Najeriya. Da haka a nan gudun su ne ba ya daga cikin adalci. Su waɗannan kiristoci fitinannu ƴan asalin jihar Plateau, ku ɗauka cewa sai sun kori dukkan wani musulmi daga yankin, domin su ma suna da mutane a nan jihar Bauchi, kuma suna da mutane a Kano, suna da mutane a Kaduna, suna da su a Kebbi, suna da su a Zamfara, suna da su a Sokoto, suna da su a dukkan jihohin da suke da rinjayen musulmi, ko asalin jihohin da ake cewa da Hausa Fulani. Dai idan an ce Hausa Fulani kamar wani musfala ne, wato yare ne ana nufin musulmi ko da wani irin yare yake. Yadda fa suke bin mutane suke za su karkace a kan wurin, su ma a nan fa mutane suna da ƙarfin da za su iya bin mutane su karkace. Yadda suke rashin mutunci a can wurin, in an ce za a rama a sauran waɗannan jihohi ba ba fa za su ji daɗi ba. Su fa ba yawa gare su ba. Za a iya san su cikin dare ɗaya, a sanya alama a ƙofar gidan dukkan wani kirista ɗan asalin jihar Plateau, ba in yamuri ko biyar ba. A haddace adireshin inda yake zaune da inda yake aiki, a kamfani mai zaman kansa ko a na gwamnatin tarayya, a sai ka ga ci gaba da karkace mutane. Ko da kun kun sanar kun koro ɗan daga tangulan, ko kuma naku idan an koro muku sai su daina. Idan aka sa naku a gaba, wata kariya za ku iya ba su. Ka ji haka ba ta ce amfani da hankali. Ya aka wata su da tije da kuke da su ko da ke ba rance da su ba, tsofaffi da kuke da su. Na ko banta tsakanin dattijo da tsoho. Tsoho mutumin da yake da wani shekaru ko da bai da hankali. Amma dattijo mutumin da yake da hangen nesa ko da shekarunsa ba su da yawa. A ko ɗansu tsofaffi da kuke da su marasa mutunci wanda suke buga suke yi abin da kuke yi,
su yanzu yanzu sun expire, sun yi aikin gwamnati sun kare, suna cikin abin da suka sata a aikin gwamnati ko kuma fansho da gratuity. Kowannen su daga ɗan shekara 50-60 zuwa abin da ya sama ne, wani ma sama ne, abin da ya rage masa kaɗan ne ya fito da kayansa ya mutu, ko a tafi kawai mutu da kansa. Wannan shi ne abin da suke zai, ko ne kuke da waɗanda suke tasowa a halin yanzu, kuma dole ku tafi. Babu yanda za a yi kuce za ku iya rayuwa a duk kaɗai ba tare da kun shiga Bauchi ko Kano ko Kaduna ko Jigawa ba. Ba yanda za a yi mu yau mu ce Kano ta ishe mu rayuwa da Bauchi da Jigawa da sauransu ba tare da mun shiga da komai je Enugu ko mun je sauran wurare ba. Allah a cikin hikimarsa ya tsara rayuwa da mutunci da yin tunan ne tsakanin dan bandi da dan ƙauye. Mu muna da wannan fahimta a addinai, muna da wannan karantarwar a cikin addinin. Ubangiji ta'ala ya sanya rayuwa ta wanzu su ɗaya in shiga. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya zo da addinin nan, shi ya isar da shi wa duniya, shi Allah ya fi ƙauna, shi Allah ya fi so, ya zauna a Makka tare da kafirai. Ƙoƙari ya yi kira su, su kuma suna ƙoƙarin su shine. Ya yi hijira ya je Madina kuma ya samu ahlul kitab, Yahudu da Nasara, sannan kuma ya samu munafiki. Haka aka yi ta yin gwagwarmaya ya ce su ce, gwargwadon hujja da mai saurare zai saurara daga ɓangarori guda biyu wanda ta gamsar da shi, gwargwadon yadda zai yi imani da ɗaya daga cikin ɓangarorin guda biyu. Haka rayuwar ta tafi har zuwa lokacin da aka masa izini na yin jihadi don kare kanka, don kare al'ummarsa masu rauni, ba don cin zalin wani ba, don rama abin da aka rusa a masa ko a sauran waɗansu wurare. Wannan haka rayuwar ɗan birni ba zai rayu ba shi gidan shi ɗan ƙauye, ɗan ƙauye ba zai rayu shi gidan wani ba. Duk birnin sun mutu ai bai san hanyar gona ba, bai san yadda idan an yi ruwan shuka za a ɗauki shingumi a tafi gona a sara a ce ta irin shuka ba. Wannan manomi a ƙauye ke yin mana. Ɗan birnin na bukatar ɗan ƙauye, ɗan ƙauye na bukatar ɗan birnin. Haka rayuwa take, annaku min nasi min badwin wa hadiratin ba'dun li ba'dun wa illa yus'uru khadama. Mutane haka suke suna yi wa junansu hidima ne. Nahnu qasamna bainahum ma'isatahum fil hayatid dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat liyattakhidha ba'dahum ba'dan sufriya wa rahmat rabbika khairun mimma yajma'un. Dole mutane wato sufriya wato suna an sa su ne an hore wani ya zama mai hidima wa wani, dole kowa yi wa kowa hidima. To da haka anan gudun muke kiransu da cewa su fahimci cewa babu yadda za a yi kasu iya rayuwa sai kaɗai sai da mu. Haka Allah tsara rayuwa. Idan kuwa haka kake za su ci gaba da gallazawa ‘yan uwanmu da suke yankin, sai su ma aka shigar da gallazawa ‘yan uwansu da suke yankin mu, to rayuwar ba za ta yi musu kyau ba, ba kuma za su ji daɗin ta. Wannan saƙo na farko daga cikin saƙonnin da muke so su fahimta ke. Saƙo na biyu, su fahimci cewa wannan rikici da aka yi na yankin Yarwan Sandan a cikin manya-manyan rikici da tasirin su ya bayyana a Najeriya, wannan shi ne rikici na 15 da ya faru tsakanin musulmai da kirista. Babu guda ɗaya wanda aka yi su wanda musulmai da suka ɗaukar kirista, dukkaninsu kirista ne suke fara farawa musulmi. Dukkan fara tun daga kafancin 1987 zuwa yau kirista ne suke fara ɗaukar musulmi. To kaga a nan gurin wato su ne suke nuna wa mutane a sanyi cewa addinin su addinin tashin hankali ne, ko na faɗa ne, ko na rigima ne, ko na cin zali ne da rikin adalci da rikin mutunci. Don shi ne abinda hoton ke nuna. Ko da ka karanta littafin ya ba ka wata ma'ana daban sai ga a aikata ko mutane suna yin wani abu daban. To shi ko mai zalunci, Ubangiji subhanahu wa ta'ala baya kyale shi ya ɗore a duniya. Babu yanda za a yi kai zalunci ka cigaba da ɗore ba. Sai Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya karya ka in ajira da wa'in ma'ajira, ko a kusa ko a nesa. In ka kayi zalunci ɗaya, biyu, uku, huɗu, biyar, har goma, kana ganin shi kenan ka ci bilis. Ranan da rufe zai jiye da mujiya za ta sama mai. Inna Allaha la yumli lidh-dhalimi hatta idha akhadhahu lam yuflih. Manzo Allah ce Allah yana yawa a zalimi da jini har ya zuwa lokacin da zai masa damkar da ba zai iya kwacewa ba. Yayin da ya faɗi wannan sai ce wa kazalika akhadha rabbuka idha akhadha al-qura wa hiya zalima inna akhadhahu alimun kabir inna fi zalika la'aya liman khafa adhab al-akhirah dhalika yawmun majmu'un lahu an-nas ذلك يوم مشهود وما نؤثره الا لاجل معدود. هكا الامر ابنجي يكي لوكتن دي تافي دمكر وتا الامه الظالمه سو دمكر دي يكي متا دمكاتي من تسناني كامن دي يكي متا كامو ني من تسناني با كامو ني دان تسناني لا اوكو كما ينجي سيوا الى ادين دي يكي زغا كوكي وين وانا تاكي هانكلي كنا دي يوا اتكي yan sanda kuna da yawa a cikin sojoji sai kuke ganin yawan ku a yan sanda yawan ku a sojoji sannan kuna da goyen bayan kasa san waje sai kuke ganin yawan ku a cikin yan sanda yawan ku a cikin sojoji da yawa da goyen bayan kasa san waje America ko Ingila ko watanta daga cikin kasashen da za su ba ku goyen baya wannan kadai ya isa ya sa ku dauki matakin ku na sai sun ga bayan musulmai a Najeriya to wannan tunani ne wanda ba dora ki bisa ga hangen ne ko sanin ya kamata ga misalin da ba duk yawan da kuke da shi a Najeriya abinda America ta faɗa ki da digar CIA ta population din musulmai a Najeriya ta shekarar 2002 CIA ta tabbatar da cewa musulmai a Najeriya yawan suna farawa da kashi 60 daga cikin 100 ne zuwa kashi 70 ragowar kirista da sauran ma'ana komin yawan ku ashe inda dukkan ku gaba daya yan sanda da sojoji da immigration ne mu kuma dukkan mu gaba daya ba yan sanda ba soja muna da yawan da mun ninka so biyu zuwa so uku to kaga anan gure idan ka dauki wannan yawa mun ninka ko zuwa so biyu ko so uku ko zuwa so uku duk da yawan makaman ku duk da yawan ku a sojoji duk da yawan ku yan sanda duk da goyon bayan kasa sama da shi wani girgizar da ta ajiye gizo guda sai ka koma gizo daya sai ka ɗauko ki diddiga ta America a matsayinsa na ƙasa wadda ta fi kowace ƙarfin tattalin arziki da ƙarfin soja a duniya da kuma ƙungiya guda ɗaya ta Tanzimul Ka'ida wannan ƙungiya ba ƙasa ba ce ƙungiya America da kanta ta kumbura Tanzimul Ka'ida aka santa ba dan America sun tallata ta bikila mu ma da mu santa marubutanta da website nasu na internet na su Amerikawa da suke bayani kan Tanzimul Ka'ida da bayanin manya-manyan jami'an gwamnatin ta shi ya kumbura Tanzimul Ka'ida aka santa a duniya to sai shi Tanzimul Ka'ida kungiya ce wanda adadin members ɗinta wanda suke tabbatattu kila ba za su wuce mutum 100 ko 300 suke faɗa da ƙasar da ta kowace ƙarfin soja ƙarfin tattalin arziki a duniya yau shekara nawa ake fafata faɗa shekara nawa mafi karanci kenan ta shekara biyar kuma har ya zuwa yanzu duk da kimiyyar America duk da bala'in ɗan leƙen asiri da suke da shi duk da kuɗi da America suke kashewa don cewa bukatunsu masu tarin yawa har yanzu bukatar da suke da ita na kama wani kusa daga cikin ƙunshoshin Tanzimul Ka'ida wanda ake ji da su ta ci fiya to kaga ka duba yawan Amerikawa a gefe ɗaya a matsayinsu na ƙasa ka duba yan Tanzimul Ka'ida a gefe ɗaya a matsayinsu na ƙungiya amma wannan kasar mai tarin yawa ta kasa cin nasara akan mai wannan ƙungiyar guda ɗaya sai ku kashi 30 ko 25 cikin 100 ku nasara akan mu kashi 70 ka ga kuma da kuma ne akan wannan kuma ku duba idan ka tashi ga Iraq abinda ya faru a Fallujah na kashe Amerikawa da aka yi masa wulakanci aka nuna a talabijin Amerika ta ga ya kamata ta lallata Fallujah Fallujah din nan ba state bane ba ba ma ne kasan gari ba kamar wani kauye ne a bayan garin Baghdad karamin gari ne Amerika suka je suka zage wuta aka fafata har kwana nawa amma dole suka tsaya aka yi sulhu tsakanin Amerika a matsayin na kasa da wani kauye a bayan garin Baghdad aka ce a tsare ta wutar yaki kako Amerikawa dai a yanzu dai duk wanda suka ga dama a duniya za su lafi kewa hannu saboda suna da ƙarfin soja suna da tattalin arziki suna da siyasa suna da tasiri har ma yanzu ya kai matsayin idan an ce majalisar ɗinkin duniya wato United Nations idan an ce America kusan abu ɗaya ne dan abin da America take so shi yake a United Nations har ma ya kai matsayin a yanzu idan an ce tarayyar kasashe ne suke cikin ƙungiyar NATO America kuma duk ɗaya ne dan abin da America take so shi yake a NATO to kaga a nan gurin abu ne da ya kamata wani abin da ya kamata ya ja hankalinmu ya nuna mana cewa yan akwai waɗansu dalilai da suka hana Amerikawa cin nasara kan Tanzimul Ka'ida ko suka hana Amerikawa cin nasara a can mutanen garin Fallujah ko mutanen Iraki gaba ɗaya ai ba dalili bane mana cewa America ba ta da ƙarfi
ba dalili bane cewa America ba ta da kimiyya, ba dalili bane cewa America ba ta amfani da kuɗi yadda ya kamata, za da kuɗi kuma tana amfani da su don cimma manufofinta. Amma dalili ne na cewa wato duk ƙarfin mai ƙarfi idan fa zai zalunci, Ubangiji Ta'ala zai nuna wa mai raunin dabarun da zai kare kansa. Haka tsarin Allah yake a cikin rayuwa, sunnar Allah ce a ban ƙasa. Inda America sun fahimci su da sun huta, sun hutar da mutane. To amma da ba su fahimci wannan ba, ko kuma sun fahimta, amma ɗin da suke tuka siyasar America politically, su kuma suna da gafarata ji da kai da ba za su iya sallama ba, su suka jefa Amerikawa cikin irin wannan wahalar da suke hali. Kamar yadda ku waɗannan kirista suke ƙoƙarin jawo wa sauran kiristan Najeriya wahala a halin da suke hali. Idan akwai lokaci da za a ce masa al'ahdi zahabi, wato wani lokaci na gwal da kirista suke dashi a Najeriya, shi ne fa wannan shekara guda biyar na Obasanjo. Lokaci na gwal da kirista suke duk bukatar su ta biya a gwamnatin tarayya. To amma kuma duk da haka kuma suna son sai sun gaba mu sannan bukatar su ta biya. Kuka ga a nan gurin sai ku dawo a kanku abin da bukatunka da suka biya ma biyu zai gurɓace. A nan ina faɗa da masu hankalin cikin ku ne da ya kamata su yi tunani. Kamar yadda na faɗa da masu hangen nesa cikin wanda ya kamata su yi tunani. Ba daidai bane ba ku bayar da tashin hankali shi ne abin da za ku cimma bukatarku. Babu yanda za a yi ka tayar da hankalin wani ka ɗauka ko kuma naka zai kwanta. Komai raunin wancan da ka tarwa da hankali kuma kai komai ƙarfinka. Don Ubangiji ta lana da hikima, na sha buga mana wannan a cikin waɗansu karatuttuka, zan faɗa yanzu da ƙarfi. Da Ubangiji ta ala bai wa shanu da raguma ƙarfin tsiya sama da na ɗan adam, sai ya ƙwace musu hankali da tunani da basira, sai ya danka wannan tunani da basira ɗin ga ɗan adam, sai ya gaji kaɗai ya koro garken shanu ɗari ya kai su inda ya ga dama su yi kiwo, ya dawo da su lokacin da ya ga dama, ya kai su tafkin da ya ga dama su sha ruwa, ya rinka dukan saniya kuma tana gudu. Dan Allah, idan da Ubangiji Subhanahu wa ta'ala zai arawa shanun nan tunanin dan adam tsawon minti biyar, da wani makiyayi zai iya tuka shanunsa ko raƙumansa? Amma tun cikin cikin Allah dan zauna lafiya ya kaddara amfanin mu a jikin shanu din, mu ci namansu, mu sha nonansu, mu amfana da fatarsu, mu amfana da gashinsu, mu amfana da sakanni da dama na jikin tun daga ƙashi har tsoka. To don haka dan mutum wanda yake sai Allah ya kwace musu tunani sai ya bamu mu. To dan adadin da zai sarrafa saniya ɗari a zauna lafiya, sai kuma ya zo kwanta a ɗaki sai sauro ya hana shi. Sauro ta gare sauro ko guda dubu ka tara ai dan adam ɗaya ya fi sauƙi. Sauro dubu ɗaya zuwa biyu, wallahi wani ƙato guda ɗaya ya fi sauƙi. To amma sai sauro ɗaya ya hana ka bacci, kuma idan ya ga dama ma ba cizon ka zai ba, kuka kawai zai rike, amma ya hana ka bacci ya hana ka sauƙi. Wannan duk hikima ce ta Allah, bisa ka'idar Allah zai khalaqa fa sawwa wa allazi qaddara fa hada, shi ya halitta halitta ya tsara mata me za ta bi, zai ci gaba da ja da baya ne har zuwa inda bangoyi. Da ya je bango ya tabbatar babu wani wuri fa sai nan gurin, to zai tara ƙarfinsa wuri ɗaya ya taho sai ya fita can din. Don haka ku waɗannan ƙananan kiristoci da kuke wannan tayar da fitila, ku ne za ku koya wa musulmi rikici bayan ba su iya shi ba, ku za ku koya musu tashin hankali bayan ba su iya shi ba. To kuma idan muka koya ba fa za ku ji daɗi ba, don kuna zaune ne cikin lumana kuna ta zalunta mu. Kun mamaye 'yan sanda mun kyale, kun mamaye soja mun kyale, kun raba makamai na dukkan wani makami na gwamnatin tarayya mun kyale, a jihohinku da jami'o'inku kun cika su da mutanenku mun kyale, namu kuma kun zo kun turo mutanenku da 'ya'yanku duk mun kyale, sannan kuma kuna son ku yi ta bin mu kuna kashe mu kuma duk mu jira ido. To kun ga idan kuka koya mana rikici, bukatun nan naku da suka biya da kwatin da duk kuka yi mana fa, to za a tashi ne a yi rikici sai an kwace. Da haka gatanku ne kuku ne ma'a zauna lafiya, masu hankalin cikinku, masu tunanin cikinku ya kamata su yi wa kansu lissafin fa ya kamata fa a zauna lafiya. Masu tunanin cikinku ya kamata su yi wannan. Saboda haka ni wannan shi ne saƙon da nake isar musu, kuma sannan su lura in suna da tunani da hankali da hangen nesa,
sufa gaba dayansu ba fa kristanci suke yi ba daban, wani abu ne suke yi daban ba kristanci ba. Su nuna mata wata aya guda ɗaya a Bible da take mutum ya sha giya, su nuna mana aya guda ɗaya a Bible da take a ci alade ko take a ci kare, su nuna mana aya guda ɗaya a Bible da take ka je ka kashe mutum ka rushe gidansa, su nuna mata wata aya a Bible da take duk wani dan Hausa Fulani kare sha ruwa a duniya. Ina jin tun daga farkon Bible har ƙarshen sa ba magana ba Hausa ko Fulani ne, cewa ka so shi ko ka ki. To kaga a nan gurin wato kamar wani abu ne suke daban ba kristanci ba. Turawan mulkin mallaka suka yi muku dabara, su sun san cewa idan an ce Hausa Fulani abinda ake nufi musulunci, to a madadin su saku gaba da musulunci kila za ku ce dan me za mu gaba da musulunci bayan ba mu san shi ba, kawo mana shi mu karanta mu gane shi, sai suka dora ku akan gaba akan Hausa Fulani. Kuma sannan ku din nan ba ku da wani abu naku da za ku iya rayuwa sai kun makarkare a jikin Hausa Fulani. Babu wani cocin da yake Jos ko yake Lantan ko yake Amgar ko Mangu ko Shandangan ko Yalwai Shandan ko wani wuri da fada zai tashi gabatar da jawabi cikin harshen Turanci, don zai samu sama da kashi 70 cikin 100 ba sa jin Turanci. Sannan kuma ba zai magana da wani yare na Biram ko na wani Angas ko wane ne ba, dai idan zai kuma a cikin cocin kila ba mai jin wannan yaren, dole fa sai dai fada ya Hausa. Sannan ku ba kayan tura kuke sa kuna yawo ba, kayan mu kuke sawa, kuna fada da mu, amma za ku sa babban riga. Ka duba salamu Allah da wata Zannabu kamar gungunin nido yake yawo a kansa, kuma amma wai yana gaba da Bahaushe. Kaga wannan dabbanci ne da rashin hankali, ma'ana ai ya kamata tunda yana gaba da ɗan Hausa Fulani kar ya sa Zannabu, kar ya sa shakwara da jamfa, kar ya sa wando mai tazuge, kar ya sa babban riga, kar ya menene, kar ya sa harcin, duk gaba ɗaya wannan kayan Hausa ne. Ya ɗauko kayansa na asali da aka san shi da su kafin Bature ya zo, ya yawo da ganye a gaisa. Kuma sannan hatta kalma da kuke amfani da ita a garurrukanku ta mace, a ce sarkin gari kaza, a cikin ƙabilarku ina wani sarauta, aurenmu ko koya. Sannan kuma har ku zo tsofaffin sojanku da suka yi ritaya, a ce galadiman ka goro, a ce sardaunan Lantan. Kalman sardaunan ɗin fasarauta ce ta Sokoto, kuma sardaunan ɗin tana nufin sarkin yaƙi, jarumi, sadauki a daular musulunci. Wannan waifa shi ne sardaunan Lantan, jarumiya Hussein suke nan. Kaga anan gurin ya kamata ku rushe maganar sardauna, ku daina amfani da ita. Sarki, ku daina amfani da ita. Galadima, ku daina amfani da ita. Madaki, ku daina amfani da ita. Kar a samu wani cikin ku da zai amfani da wannan kalmomin, domin dukkan su na waɗanda kuke zagi ne, kuke kashewa, kuke cewa ƴan Hausa Fulani. In ku ƴaƴa ne na halal, ku sanya wa sunan ku, sarautun ku, dukkan wani taitin naku da sunan yaran ku, gani in duniya za ta karɓe ku. Ku koma ganye da fata a jikin ku gani. To kaga anan gurin wato akwai rashin tunani, kaga ya kamata ku sake tunani kenan. Ku sake tunani. Wannan shawara ce muke baku. In kun yi wannan tunanin, kun yi wa kanku gata, kun yi wa Najeriya gata a matsayin ta na tarayya. Mu Allah ya kaddara zaman mu a Najeriya, mu da ku. Ba mu da wata ajandar na sai mun ga babu ko ɗayan ku a cikin Najeriya. Sai dai mai muku da'awa ta addinin musulunci. Ku karɓa in kun so ko ku ki karɓa. La ikraha fi din, ba wanda zamu tilasta cikin ku cewa sai ya shiga musulunci da karfin siya. To adalcin rayuwa shine kuma dole ku gama a Najeriya, kuma kar ku tursa samu cewa sai mun shiga addinin ku da karfin siya. Ku tallata mana mu gani in mun gamsu mu shiga, in bamu gamsu mu kyale mun kayan ku. Wannan shine zama na adalci. Ina jin wannan magana ina tayyanta babu aya babu hadisi, dan saboda bayani ne da nake kisar da shi zuwa ga wanda bai yadda da ayar ko hadisin. Amma ina kyautata masa da san Allah ya ba shi tunani da hankali da zai auna abin da nake faɗa. Ya je gida tsaye ya yi tunani ya gani. Kar ya tasirantu da zikin da aka mishi a tushe. Kar ya tasirantu da wata ziga da wani tsohon soja yake masa, ko wani ɗan siyasa don ya sama manufar sa ta siyasa. A'a, ya tsaya a matsayinsa na mai hankali, wanda Allah ya bambanta shi tsakanin shi da ragon da yake ɗaure a gidansa. ko dake yawanci ba su da raguna. Allah ya bambanta shi da aladan dake gidansa. To yayi amfani da wannan ya auna ya gani abin da na faɗa ya yake, sawa'un wanda yake da alaka da misalai da suka shafi duniyar yau ko wanda yake da alaka da abin da muke ciki a yau. Misali na uku da zan ba ku shi ne rikicin gabas da tsakiya na Yahudawa da Falastinawa. Yahudawa da ɗaurin gindin Ingila sun kafa daularsu, da goyon bayan Amerika kuma daularsu ta cigaba da ɗorewa, da makida da dabaru irin nasu kuma sun tara duniya gaba ɗaya ta goyi bayansu, suna yakar Falastinawa. Ajandar Isra'il shi ne ba wai nan ɗan tsokokin da aka kafa daular Isra'il ba, suna da babbar ajanda ta the Greater Isra'il. Greater Isra'il ɗin nan za ta faro tun daga tekun Jordan har sai ta hadi da Red Sea gaba ɗaya. Kasashen yankin Gulf guda shida, haɗe da Jordan ta tare da su, ka haɗa da Iraki, duk suna cikin map ɗin abin da ke kira Greater Isra'il. Kuma a yanzu a duniya a yakin da Isra'ila suke da waɗannan mutane, tana yaƙi ne fa da manya-manyan makamai, jiragen sama masu aman wuta, tankokin yaƙi, gireda da ke rushe gidaje, yara kuma suna harbin da bakan danku. Yau shekara 40 ana wannan abu ɗaya. Shekara 40 abu ɗaya. Gaba ɗaya yaran Falastinawa a kewaye suke babu inda bindiga ɗaya ko bullet ɗaya zai zo musu. Domin ta ina za ka fuka je Falastine? Ka bi ta Siriya? Ai Siriya kai tsaye ta yi iyaka ne da Isra'il. Ka bi ta Jordan? Yo ai jami'an tsaro na Jordan binciken da za su yi maka ko bai hude iyakacin wanda zai maka kenan. Ka bi ta Egypt? Yo ai jami'an tsaro na Misra suna goyon bayan Isra'ila sama da yadda Yahudi yake goyon bayan Isra'ila. Ba sai inda zaka fika cikin kaje ka samu Falastinawa ka taimaka musu. Ga tauraron dan adam, dukkan wani sabon makami da Amerika za ta yi sai ta biyo Isra'ila kuɗin sa. Isra'ila ce ƙasa mafi girman rumbun tara makamai masu guba a duniya gaba ɗaya. Chemical and biological weapons na Isra'ila ce fi kowanne girma a duniya. Isra'ila ce take da wato makamai masu linzamin da aka ɗana su wajen guda biyar, kowanne ya dumfari wata ƙasa ce daga cikin ƙasashen musulmai. Ɗaya daga cikinsu ya dumfari garin Aswan inda dam ɗin ne yake a ƙasar Egypt, wanda idan ka rusa wannan dam ɗin gaba ɗaya ruwa ma kawai zai fi birnin Alkahira, birnin Cairo wanda ke ɗauke da mutane miliyan 18. Gaba ɗaya wannan dam ɗin zai iya haɗi ɗaya garin cikin abin da bai fi rabin awa ba. Isra'ila ta ɗana makamin da ya nufi nan wurin, don haka Misra dole ta goyi bayan Isra'ila kuma a saki wannan makami ya daki wannan dam ɗin. Isra'ila tana da makamai da sanarda wanda zai sauka a Damascus a Syria, zai iya hallaka mutane mafi karanci 50,000-60,000 lokacin da ya sauka. Isra'ila tana da makamin da tsana wanda ya fuskanci Magadan, tana da wanda tsana wanda ya fuskanci kaza wanda ya fuskanci kaza, duk da wanda take. Amma yanzu ta zo ajandar ta samar da Greater Isra'il ta janye ƴar Isra'ilan da ta yi wa kanta ma ta kasa zama a ciki har sai ta zagaye ta da katanga. Kage yanzu ba a maganar da Greater Isra'il, sai me ƴar kankannuwar Isra'ila wanda take zagaye da me katanga da wa suke faɗa? Da sojoji? Ba da sojoji ba. Ina soja a Falastin? Ina ɗan sanda? Ina immigration? Dukkan su fararen hula ne, dukkan su yara ne under 20, su suka fi yawa. Tiflun saghirun wal madafi'u hawlahu mabhuratun wal ghasibuna tabarramu fi kaffihi hajarun wa tahta hiza'ihi hajarun wa wajhu aduwwihi mutawarrimu sakata ar-rasasu aya hijaratu hadithi anna al-aqidata quwwatun la tuhzamu. Yaro ɗan kankani ba komai a hannunsa sai bakan danko da dutse, amma yana jifan tanka. A yau an yi kirkiga sashi biyu da suka wuce, ana tambayar dukkan ‘yan ƙasa maza da mata na Isra’ila, me ya ra’ayinku, ci gaba da rigima da Falastinawa ko kuma gwamnatin Isra’ila ta ware musu ƙasa a yi sulhu da su don mu zauna lafiya? Kashi 70 cikin ɗari suka ce da Allah a daina faɗan nan, a ware musu ƙasarsu su zauna mu ma mu zauna mu huta. 70 cikin ɗari na Yahudawa duk da wancan makami masu guba. To sai ku kawai waɗansu arna a yankin Jos da yankin Kaduna sai ku ce shikenan ba za a zauna lafiya ba ba za a yi Najeriya ba to kun ga nan gurin tun da kira ne zuwa ga Krista gaba daya a matsayin su na Krista amma particularly indigenous Plateau state da kuma Kaduna state da Bauchi state ko da abin da ake kira gaba daya Kristan arewa to amma nan gurin ya kamata Kristan Yarbawa da Kristan Inyamurai da sauran kabilun kudu su ma su fahimci wannan sako su san yadda za su zauna da waɗannan su tauna da su ba don yi wa Najeriya gata shi ne a zauna lafiya ta ci gaba da zama a matsayin ta na Najeriya amma wannan abin da suke kawowa yana kawo barazana ga zaman Najeriya a matsayin ta na Najeriya wannan shi ne sakon da nake isarwa zuwa ga waɗannan Krista sai sako wanda nake isarwa zuwa ga musulmi sako zuwa ga musulmi gaba ɗaya kaga sakon farko ga 'yan uwanmu da rikici ya rutsa da su na biyu gawa gwamnatin tarayya da kuma jihar Plateau a yanzu da aka samar sannan na uku kuma ga kiristoci sako na hudu ya shafi 'yan uwan musulmi a nan gure idan na ce 'yan uwan musulmi kowa da kowa ina magana ne da mutum a matsayinsa na musulmi sarki ne hakimi ne gwamna ne dan majalisa ne kafin dai komai sunan shi musulmi kuma wannan kalmar yake so ta ce shi a gaban kiyama ba rawanin da ke kansa ba zai ce shi ba gaban Allah in bai imani ba ba su ta din da ke kan kafadunsa bane ba za su ce shi gaban kiyama gaban Allah ran ta ce kiyama kalmar islam din ce shi za su ce shi dake ina magana a matsayin mu na musulmi wato karbi mamaki ga dukkan abin da yake faruwa akan mu me yasa arna suka yi mana haka a me yasa ba za su yi mana haka ba mu bai kamata ba ya kamata in muna magana da su ne mu ce me yasa suka yi mana haka amma in muna magana da junanmu bai kamata ba mu ce me yasa suka yi mana haka ba dan dukkan mun riga mun san cewa kasancewarsu ba musulmi ba za su yi mana haka saboda Allah ya ce wallahi zaluna yuqatilunakum hatta yurdukum an dinikum in istata'u Allah ya riga ya faɗa wannan ba za su gushi ba suna yakar ku la yarkubuna fi mu'minin illa wala zimma la ya'lunukum khabalan wa duma anittum wa dulaw takfuruna kama kafaru fatakununa sawa'a za su yi mana haka a ɗabi'ance suna adawa da mu sauransu amma abin da ya sa suke cin nasara a kanmu idan sun yi adawa da mu ko in sun yi faɗa da mu sawa'un a mataki na cikin gida ko a mataki na duniya kashi 70 cikin 100 na abin da ke taimaka musu mu ci nasara a kanmu mu musulmi muke yin sa 70 cikin 100 na abin da suke bukata su ci nasara a kanmu mu muke yin sa mu muke zama cikin jahilci su tashi su yi karatu mu muke zama mu ragwance mu ki shiga cikin ayyuka na soja ko na 'yan sanda su kuma su tashi su mamaye mu ne ba mai yin amfani da mukami in mun samu so in sun samu kame suna yin amfani da su mu ne 'yan siyasar mu suke cewa su siyasa kawai suke ba ruwansu da addini amma su 'yan siyasar su suna da ruwa da addini daidai lokacin da jama'ar mu suke cewa mu siyasa muke ba ruwanmu da addini daidai lokacin Obasanjo da ya hau shugaban kasa ya gina katotan coci a gidan gwamnatin tarayya shikenan ko kuna cewa balon ku da addini shi yana da ruwa da addini to saboda haka anan wurin kaga ya kamata mu fada ku mu ne waɗanda aka karkashe a yalwancin dan da sauransu har yanzu babu wani sarki mai rawani da ya je yankin dan ya yi ta'aziyya ga me ya faru har yanzu babu wani gwamna cikin gwamnonin jihar arewa da ya ce kai ya kamata mu je wannan yanki mu gano me ya faru ai in yana son ya je wa zai hana shi hasali ma daidai lokacin da shi gwamnan jihar Plateau ya yi tsayar da ya yi daidai lokacin da suka yi taron gwamnonin arewa suka ce masa suna yaba masa bisa ga matakan tsaro da ya ɗauka masu kyau a jihar Plateau haka suka faɗa a taron su na gwamnonin arewa kaga a nan gurin kira nake yi a matsayinka na musulmi sawa'un Allah ya baka mulki na gwamnan jiha ne ko ɗan majalisa ne a tarayya ko a jiha senate ne sarki ne hakimi mai kuɗi ɗan kasuwa makiyayi manomi ɗan makaranta malamin makaranta ka sani cewa kai abin tambaya ne a gaban Allah ranar tashin kiyama kuma wallahi tallahi ba abin da zai cece ka sai musuluncin nan duk wani title da ka samu a duniya duk mukamin da kake aikin banza ne in baka bi Allah ba in baka biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba tsiranka shine ka rike addininka ka taimaki addininka ko daga cikin waɗanda suke da mukamai namu a cikin gwamnati ba ku wakiltar mu na Kirista suna wakiltar Kirista duk Kirista da ya je wajen sun yi ga kawo Kirista dan uwansa ka kuma idan ka je wuri kana son ka koro ni dan kawai baya maka biyayya wai yarina ko dan kare ya zama kai wata matrana ko dan kare ka moka wannan rashin hankali ne wannan rashin tunani ne yeso nawa gwamnatin da suke rigima da mutane za su je su kai karan wanda suke rigima dan asalin jihar su a Abuja a kore su daga ayyuka kuma idan an kore su ai replacement din su da wanda ba yan asalin jihar ta kawo kuma ba musulmi ba wannan yana nan da yawa wannan ita ce babbar matsalar mu tsakani da Allah dole mu tsaya mu gyara tsakaninmu da mahaliccinmu abinda sardauna yayi inda an samu dan su sun bi bayan sa da yanzu ba mu cikin rayuwar da muke ciki a halin yau to amma kasawar mu ta jawo mana halin da muke ciki a halin yau kuma a nan gurin kowane mutum a matsayinsa na musulmi ya rinka jin cewa mas'uliyya ce a kansa akwai responsibility a kansa wanda dole ne shi ne zai yi kaza idan wani ya ƙi yin nafi kar ƙin yin nafi ya sa ni ma in ƙi yin nawa ni in yi nawa in kyale shi ya je gaban Allah ce ya yi bayanin me yasa bai nashi ba amma dole ne ni in yi nawa kuma dole in na samu hanya in faɗakar da shi ya zai yi nashi wajibi ne ƴan uwanmu musulmi da suke cikin gwamnatin tarayya mukamai a gwamnatocin jihohi da ƙananan hukumomi su sanya kishin musulunci a cikin zukatansu mukaman da suka rike ɗin nan ba dawama za su yi da su ba dole za su sauka ko za a sauke su ko za su mutu su bari babu abin da zai cece su sai addinin musulunci nan in sun yi riko da shi in sun yi masa hidima in sun taimaka wa musulunci a lokutansu wannan shi ne tsiransu a gaban Allah ranar tashin kiyama abin kunya ne abin takaici ne tun da ake rikicin addinin nan a Najeriya zuwa yau akwai rikita-rikitar da ya bayyana a fili ga waɗanda suka kullata an buga a jarida da wani da wani akwai wanda an yanke masa hukunci ma a kotu za a kashe shi amma duk babu abin da aka yi amma inda yanzu zan tashi a nan gurin in je in ce ga wani yana aje da wuka a gidansa in je in faɗa wa wani musulmi to a nan gurin aikin sa da ɗan security zai tashi ba dama ne shi ɗan security a masallaci kenan amma baya zuwa coci duk nan masallacin ya zai da aka kawo kaza aka ce a nemo wukan da za a yanka na tabbatar ba za a samu wuka ta yankan kaza ba a nan gurin amma ba cocin da za a je a bincika ba a samu bindiga ko da rikicin da aka yi a Kano bindiga nawa aka samu a coci bayan an kona suka bindigogin sun kone dan haka in ka ga jarinta da karfin halin dan security musulmi to yana so ya kama dan uwansa musulmi ne ko yana son ya fallasa masallaci amma ba ya fallasa coci ba ko yana so ya fallasa limami na masallaci amma ba ya fallasa fadar coci ba a nan jarintarsa da kwarewar iya aiki take fitowa shi ba dama ne ai ya rantsi zai kare zaman lafiyar kasa yanzu in ana neman bindigogi ga mutanen da suka yi kisa da bindigogi an kwace ko bullet ɗaya a hannunsu yanzu ko bindiga ɗaya an kwace shin an yi ma umarni a kama mutum ɗaya a cikinsu in kai ɗan sarkin san aiki ne ba ga wurin aiki can ba aikatau to amma sai ka zo kana bin duniyan yan uwanka musulmi la haula lahum wala quwwa billahi allazi la ilaha illa huwa duk wanda ya bi diddigin wani musulmi dan ya ci mutuncin sa ubangiji ta'ala na sa mala'iku suna bin diddigin sa ba za a fallasa shi a gaban Allah yawmul tubul sarair duk wani bai bin diddigin musulmi ya ga wace ya wulakantar da wani musulmi kawai dan wani dalili na siyasa na wani abu ko kai masa kage ko kai masa kaza ko kai masa kaza wai dan a ci mutuncin sa wallahi sallahi mala'iku suna nan suna bin diddigin ka wa inna alaykum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma tafa'alun kuma duk abin da zaka yi wa kafirai wai kaga ka burge su kaya aiki da su su ba ruwansu da kai aikin banza kake yi ka duba sojojin sa kai na Lebanon suka yi sama da shekara 20 suna goyon bayan Isra'ila su ne garkuwar Isra'ila in za ka kaiwa Isra'ila hari su za su kai maka hari amma lokacin da Isra'ila ta tashi janyewa daga kudancin Lebanon waɗannan larabawan da suka yi sojojin sa kai suke goyon bayan Isra'ila tsammanin su za a kiraye su a ce ku zo na Isra'ila a baku citizenship kun zama 'yan ƙasa sai Isra'ila sun ce ku nema kan kurin zama mu dai mun tafi kudancin Lebanon mu zo Isra'ila ka cewa kudin banza na ku da Isra'ila kuma Isra'ila ta dace da irin kukar nika balarabe kuma shine zai zo Isra'ila tan kuma waje shekara sama da 10 suka yi suna wa Isra'ila hidima dole suka zo suka bi da kansu da kansu gwamnatin Lebanon jami'an tsaro su kama su daure su a matsayin masu cin amana ta duk wanda ya goyi bayan ƙarni haka ne kama sali shaitani iz qala lil insani kfur falamma kafara qala inni bari'un mink inni akhafu Allah rabbal alamin fakana aqibatuhuma annahuma fin nar khalidain fiha wa zalika jazaa'u adh-dhalimin kama shaitan ne yazo ya zaga dan adam ka kafirce mana dan adam yaje zaga shaitan ya kafirce yana kafircewa shaitan ya ce ba ni ba kai inni aqabu Allah rabbul alamin shaitan ya ce ni dai ina jin tsoron azabar Allah ba ni ba kai ka jiwaye shaitan zai ci haƙuri Allah ya ce sakamakon su biyun da shi da yasa akai kafircin da wanda ya ansa kururuwar kafirci yayi kafircin dukkan su kokobar su annahuma fi nari khalidain fiha suna cikin wuta za su dawoma a cikin ta karka dauka abin ya kare a wadannan su kadai sallah ce kamar haka ne sakamakon azzalimai yake duk inda aka samu irin su duk inda tarihin yamma mai su kokobar za ta mai duk inda aka samu wani azzalimin mai mulki wanda yake son ya cutar da musulmi da musulunci kuma wani sarki ko hakimi ko dagaci ko dan aikin security ya goye bayan sa ya cutar da musuluncin to zai barranta daga gare shi tun annan gidan duniya sannan a ranar ta su kiyama kuma a hada su tare a cikin wuta wannan shine abin da yake wato ya kamata kowa ya fahimta sannan abu na ƙarshe da zan rufe da shi sake kira yake ga gwamnati bayan na kiranta da zuwa waɗansu bukatu na gaggawa ina sake kiranta da waɗansu bukatu da su ma za su taimaka a samu zaman lafiya a Najeriya Najeriya ta ci gaba da ɗorewa yar jaririyar demokuraɗiyya kamar yadda wani ɗansa ya sake cewa ai bai dace a sa a yi shelanta state of emergency a jihar Plateau ba dan yar jaririyar demokuraɗiyyar da ake da ita za ta ta mutu mana yar banza ina zo da ita bayan an kashe jariran bil'adama kuma sai a kyale jaririyar demokuraɗiyya to shi kenan idan ana son yar jaririyar demokuraɗiyya ta ci gaba da ɗorewa ko Najeriya ta ci gaba da zama a zamanta na ƙasa akwai bukatar a yi balansin a daidaita wajen ƙasa ƙasa irin Najeriya tana da wahalar gudanarwa ba abin da zai tsaye da ita sai adalci kadara a ce duk musulmai ne a cikin Najeriya in ba ya adalci ba za a zama lafiya ba kadara a ce duk kirista ne a Najeriya billahi allazi la ilaha illa huwa in ba ya adalci ba za ta zauna lafiya ba kar ku dauka wai dan musulunci da kiristanci ne ke sa ake faɗa koda duk musulmai ne in ba ya adalci ba rashin adalci ke kawo ba za a zauna lafiya ba koda duk kirista ne in ba ya adalci ba rashin adalci ke kawo ba za a zauna lafiya ba a ana bin tsari na tarayya kuma an shata tsari na kwata-kwata a cikin harkar sojar dan sanda ya kamata kowace jiha a bata kasanta duk jihohin kudu sun samu cikakken kasansu duk jihohin da arna ke da rinjaye sun samu cikakken kasansu nan ba mu samu ba ta yaya za a zauna lafiya inda muna da yawa a soja muna da yawa a dan sanda muna da yawa a sauransu irin yadda waɗancan suke da yawa tsammanin ka za a yi wannan rikita-rikitar amma da aka karkade mu gaba ɗaya sai ake wannan rikita-rikitar to haka inda mu ne muka fi su yawa kila bai amfani da wannan yawan namu mazalunce su in ba koyarwar addini muka rike ba to amma idan aka yi balansin sai a zauna lafiya ya za a yi balansin babu yanda za a yi ka ɗauka cewa in ka tashi rabon mukamai yadda zaka baiwa zaka bayar da mukamai da ƴan kabilar Yarbawa a kudu maso yammacin Najeriya haka zaka bayar da irin wannan adadi na mukamai ga ƴan kabilar Gizamawa a cikin jihar Yobe kudu maso a arewa maso gabasin Najeriya saboda me saboda adadin Yarbawa ya ninninka Gizamawa yau ma'ana kila ya zanto cewa Gizamawa kashi 10 ne cikin 100 Yarbawa kashi 90 cikin 100 idan ka tashi raba mukamai duk mukami 10 tara na biyar rabe ne ɗaya nawa na Gizamawa to idan ka kai adalci misali to haka idan ka dauki kabilar Hausa ka dauki kabilar Yarbawa idan kace zaka raba musu mukamai 50-50 kai zalunci dan kowa ya san cewa in an tashi kirdiga za a iya samu cewa kila kabilar Hausa na da kashi 60 zuwa 70 cikin 100 kabilar Yarbawa tana da kashi 30 ko 40 cikin 100 to ashe duk mukamai guda 10 sai zanto shi da Hausawa ne hudu nawa Yarbawa ko bakwai na Hausawa uku na idan ka raba 50-50 biyar-biyar kai zalunci haka idan ka dauki kabilar Ibo a kudu maso gabas ka zo ka dauki wata kabilar Babur misali ko kuma misali Bargi a cikin jihar Borno a arewa maso gabas ta Najeriya idan kace zaka raba musu mukamai daidai wa daidai nan ma kai zalunci domin kabilar Ibo ta nunnin kamar giyawa kila idan ka tashi mukami 10 ya kamata ibo su samu takwas marge su samu biyu ko ibo su samu tara marge su samu daya yayin da kace zaka raba musu biyar biyar kai me kai zalunci ba mai da zai zauna lafiya to adalcin da muke nema a yake nan ba wai a cikin da kamar a banwa a kasa a bai ko wadanne gurbadan yawa mai population din su shine fa abin da muke nema kuma shine zai sa Najeriya ta dore ta zauna lafiya wannan shine sakon da muke kara isarwa ga gwamnatin Najeriya saboda haka fata na ya kasance wannan sakonni su kai zuwa ga inda aka isar da su ubangiji subhanahu wataala ya taimaki addinin musulunci da musulmai ya kaskantar da kafirci da kafirai assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh
dabara da dan uwa ke bada shawara ɗaya ne daga cikin dabaru wanda ake amfani da su a zamanance kuma sallar daga cikin sallan yaki na ruwan sanyi kariya abokin adawa ta fuskar tattalin arziki to amma mutane ba sa iya haka sai in suna da kishi kuma sai in suna da tsari kyakkyawa sai in suna da kyakkyawan niyya sannan za su iya wannan ban manta ba a kwanaki a ɗaya daga cikin ƙasashen Larabawa aka ɗauki matakin karya gidan abinci ne na McDonald's shahararren gidan abinci ne a matsayi na duniya gaba ɗaya mai shi ba Isra'ila ne don yana tallafawa yakin da Isra'ila take da Falastinawa wajen kashe Falastinawa dukkan Larabawa suka yanke cin abinci a gidan abincin McDonald's a Riyadh kadai sai da suka tafka hasara ta miliyoyin daloli na Amurka domin sai da ya zanto cewa idan mutum dubu suke zuwa su ci abinci a yini ɗaya sai da suka dawo kai 40 ne kawai suke zuwa su ci abinci 960 duk suna zuwa mai McDonald's ɗin da kansa ya ware waɗansu dalolin kuɗi ya dube wa ƙungiyar neman yancin Falastinu dan dai a dawo a cigaba da cin abinci a gidan shi to kaga wannan mataki ne da ake buƙatar mutane wanda suke da kishi kuma suke da nau'i na wayewa da sanin ciwon kai su ɗauka a nan gurin kamfanin Coca-Cola ko shakka babu a matakin sa na duniya kamfani ne wanda yake Yahuda suka fi kowa samun kuɗi a cikin sa ko America. Yanzu idan ka ce America ka ce Isra'ila duk abu ɗaya ne ba wani bambanci. Su suka fi kowa samun kuɗi a cikin sa. To akwai abubuwa da zamu iya yi yanzu a nan wanda zai fi taimaka mana ko da ba a yankewa Coca-Cola gaba ɗaya ba. Duba da cewa kila a matakin ta Najeriya akwai ma'aikata waɗanda suke 'yan Najeriya ne a reshen Najeriya. Laborori ko musulmi wanda annan suka dogara wajen cin su ko shan su. Amma yanzu misali ka ɗauka gidan magani kawai chemist na sayar da magani, akwai chemist na sayar da magani na musulmai tsantsa a garin nan, akwai kuma na arna tsantsa. To duk musulmi mai kishi shine sai ya je na wurin musulmi ya saya. Inda za mu yankewa ɗakunan sayar da magani na arna ɗin nan tsawon wata ɗaya, wallahi za mu karya su rubu-rubu a tattalin arziki. Amma kamar yadda na faɗa, sai wanda ya san ciwon kansa kuma yake da kishin addini zai wannan. Sannan kuma sai da goyon bayan su kansu masu sayar da magunguna ɗin musulmai, ya zanto cewa sun taƙaita a kan farashi da riba wadda take kaɗan mai albarka sama da mai yawa mara albarka. Sannan kuma sun sa kishin zuciya wajen sayo magunguna waɗanda suke ingantattu. Sannan kuma sun kyautata management ɗinsu wajen gudanar da chemist ɗinsu. Dan za ka wani lokacin ka je wurin mutum za ka sai magani ya ɗora ƙafa ɗaya kawai yana jin rediyo ya zare Nigeria. Kana akwai Panadol ya yi banza da kai yana jin rediyo. Can wani da kai ce me kace sai Panadol sai ya ce wa ya ce babu. Kaga wannan bai ma san ma me yake ba, bai kamata ba buɗe kemis ba. Su kuma da ka ji ka an tare ka ya san da zuwa me kake nema me kake so yana maka wani lallabin dan kudin aljihun ka yake so ya karba. To dole akwai dabara ta kasuwanci da wayo na kasuwanci a zamanance da ya kamata mu. Ina ganin mu ɗauki wannan a matsayin mataki da masu ƙarfin halin mu za su iya ɗauka kuma da sauran dukkan musulmi ke raye su. Cewa duk wani abin sayarwa magani ne, kayan abinci ne, sutura ne, matuƙar akwai musulmin da ke sayar da shi ne ba zan saya a wajen arne ba. Kofiya wata wannan haka ne ko shakka ba. Kofiya wata a gasuwaye suka yanzu yana daga cikin rabancin. Ai ya kamata kamar wannan masallacin ko wani daga cikin masallatan Juma'a yana da kamfanin sa fiya wata. Yanzu innan masallacin yana da kamfanin fiya wata. Sannan kuma zai sayar da fiya wata. Aka yi taro irin wannan a ranar karatu. Ciniki nawa za a yi? Yana da yawa. A ranar kowace Juma'a in za a fitar da fiya wata daga kofofin masallacin nan ciniki nawa za a yi? Musamman in ana zafi. Yana da yawa. Sai ga masallaci ya sama baban shiga. Ko masallaci ko makarantar Islamiyya. Yana da kyau mu fito da wannan tsarin na raya kanmu ta fuskar tattalin arzikin kasa. Mutanen nan fa in sun kashe naira 100 sun yi yaki da mu, to 90 a jikin mu suka same ta. Da wayar su samu 10 a jikin yan uwansu, 70 a jikin mu suke samu. To kaga dole a nan gurin akwai buƙatar ɗaukaka matsayin mutane ta fuskar fahimtar addini da kishi da commitment da wayewa da sanin ya kamata. Allah ya samu gani.
Masu kada da tabara bayan cewa duk inda kare ne maka din sunan ka sako na musamman daga wani jaba. Mala assalamu alaikum. Mun ji daɗin matakan da aka ɗauka, kuma matakan da aka ɗauka da sanarwar da aka yi bayan wani lamarin aka yi yau ya sa wani ta yi ɗaya daga cikin abin da ake buƙata na dakatar da gwamna. To kuma shi da kansa gwamnan ya ba da bayani a kan cewa shi fa yana wakiltar ƙungiyar ne na Kiristoci ta samar kiriya ya taya wannan aikin. Da kuma ta aka ce an dakatar da shi ne dakatarwa na cin gari, ma'ana ke nan bayan wuta shida shi da ya yi zaki dawa kan wannan matsayi naka. To muna ganin tsaya hankalin gwamnati da kuka ta ta yawon da ya kamata wajen kwata-kwata ya shiga da shi ba gidan yara da mata a kuma su nome shi da sauran abubuwan da ke da su yanzu ba magana da zafin matsayin da rubuta ba.
Ai na ga abubuwan da ka faɗa dinnan tun na faɗe su a cikin karatu. Ma'ana mu ba wai kafa doka na tarfe wajen su ya dame wa idan har kula to ba bukatun nan guda hudu suka fi dawo. Idan aka kafa doka kawai aka wuce kaga mai da mamaki da dawo ba sa abin da muke ba. Ja ya fado ja ya dauka an koro ni kirista an sace kawo ni ba sani ba kirista dai la ilaha illa wa la ilaha illa ne. To shikenan kuma yan mamaki da aka ce an kashe kaji kenan kawai an kashe kudin cizo kenan shikenan ba su da wani amfani. Sannan wanda suka yi kisan kuma ba su da wani laifi ba ta doka da suka taka ko ta Allah ko ta Najeriya shi kenan ba hukumar da za a yi musu. Kaga kamar an yi wannan ne sai mu ci gaba da sowa a ci gaba da yaɗa mu kafofin watsa labarai don a mantar da mu hakikanin me ya kamata gwamnati ta yi. Shi yasa idan ka lura a cikin wannan sakon muka tsaya muka sanar da gwamnati hakikanin abin da ke shine nauyin ta ya kamata ta ɗauka wanda za ta yi wa Najeriya ɗin gata. ko fatan mu da gwamnati ta dauki wannan matakin.
Bayan wannan dan uwa da wata rayuwa kan cewa wannan kasafin shi yana da wato wadace wa tare da ya ce wa yi wani mutum ya tsaya ba da yana san cewa ɗaya daga cikin mutum ta sabon Allah subhanahu wa ta'ala wannan da ikon istagonin shugaba ya ba shi bayani ya dauki wannan kasafin da Allah ya yi ga masa wannan zai amfani da ta wasa sai ko da ku gidan da ba ta san ba Allah ya ce mutum da baraka ko ka tsara Allah a cikin nan an yi ka jiji tunda ba zuwa wurin da suke ba. Assalamu alaikum malam Haruna wa Rasul da nan ko ne kuma kamar yadda kuke.
Ba ku yi mun laifi ba ko daya. Ba wani laifi da kuka yi mun gaskiya yanayin aiki ne kun san cewa ina karatu a Sudan a International University of Africa wajen karasa karatu na dauki lokaci wajen wata uku tun daga aikin hajji ban dawo Najeriya ba can nazarci har sai da na kammala karatu na to wannan ya haifar da dalilan da suka sa ban zo ba sannan kuma bayan na dawo tun da na bar gida wajen wata uku kaga dole zan samu dan abubuwa waɗanda za su hana ni zurga zurga daidai lokacin da abubuwan suka fara samun sauki sai kuma waɗannan rikita ta zo wanda ita ma kuma ta sa aka sake shiga cikin wani hali na rudani da zaunatan shawara can gurin dan dai a ga yadda za a gano bakin zuran da kuma yadda al'amura ba su dame gaba ɗaya bayan da za su fi karfin kowa da kowa da haka wannan gaskiya shi ne abin da ya hana ni sukunin zuwa amma ba wanda ya mun laifi a gosu tsakani da Allah. Wa'alaikum salam. Bajiba ai ni ma na ji labari ne kamar yadda kowa ji labari cewa an kama wata mota lokacin da take kokarin shigowa da makamai na cikin garin Bauchi ƙarshe aka ce tana barikin soja ƙarshe kuma dai labarin da na samu yau da yamma na ƙarshe shine wato an kai motar jihar Plateau to haka da ni labari wallahi a'lam ƙarya ne gaskiya ne Allah da ya sani amma dai kaga wannan yana daga cikin abubuwan da gwamnati ci bai kamata ta saka ci a kansu idan har aka ce an kama wata mota dauke da makamai a daidai lokacin da ake kokarin kwantar da hankalin mutane cewa su zauna lafiya to kaga ya kamata duk wanda aka kama da makaman nan a yanke hukuncin da ya dace a kansa to amma kamar yadda muka faɗa rashin adalci a Najeriya ce ta yadda wani zai yi abu a kama shi da laifi wani yayi a kyale shi shi fa ne yake nema ya jefa kasar nan cikin mawuyacin halin da kowa ba zai ji daɗin sa ba masu mulki idan suna da hankali zaman lafiya su shine yayin da ya kasance jama'a suna zaune lafiya amma idan jama'a ba su zaune lafiya kai kanka kujerarka da kake kai ai kan karwa take za ta iya kifewa da mutum a koyaushe da kuma su gane wannan zama na adalci shine abin da ake bukata wanda duk aka kama da laifi a yi masa hukunci da ya dace da doka na tabbatar inda wani musulmi ne aka kama da bindiga yanzu da duka babban matsala labarai sun yada wannan an ce yan ta'adda yan wane ne yan wane ne yan wane ne ka duba jaridun kudu irin su bangal irin su zizde suka yi tarshen mutunci wai Kano ita ce mace talatin yan ta'adda dai lokacin da suke wannan sai ga wannan rikicin na jihar Plateau kuma suka yi labar suka yi shiru ba su ce ba kuma can gurin yan ta'adda ne to wannan duk yana daga cikin ababai da ya kamata wato a lura da su sosai da sosai da ya dace Allah dai ya gane da mu kullum abin da muke faɗa wa shugabanni rashin ɗaukar nauyin sai da ya dace matsala ne a gare su a nan duniya sannan matsala ne kuma a lahira ya kamata su fahimci wannan sai magana ta ƙarshe na magana ta ƙarshe wa alaikum salam duk yawanci ma'aikatan tsaro su ne suke da haƙƙi na su bincika dukkan wani wuri da ake zargi na cewa akwai makamai a ciki to amma ba sa bincikawa idan ya zanto coci ne sai in an ce gidan wani musulmi ne sannan za su bincika kaga wannan shine abin da muke cewa rashin adalci din da yake a wannan ƙasa me kace mallam ɗan agaji ko me ai to ina jin sun ji yana magana akan yadda aka sami katsewar wutar lantarki ya kamata da tun da farko a ce akwai waɗanda suke kula da generator a kusa duk lokacin da za a yi karatu a abin da sauransu mu dabarar da muke ma yawanci a masallatanmu na Kano ko akwai wutar lantarki ba ma yin karatu da wutar lantarki kawai kai tsaye za mu tayar da generator ne tun farkon karatu har ƙarshen sa idan sallah ce ma yi da nefa ina ga ya kamata mu dakata haka jama'a ba za su kare ba tambayoyinku ya haƙuri wa alaikum assalam. ya laifi fadi daga kai shikenan kar wanda ya sake daga hannu mallan zauna kaga in zaka fada mutane ku yi tanadi su dubu in Bahaushe ne magana tana shiga tana gurin da fitar ta har sai lokacin da amfanin tanadin yazo sai gane cewa so dama fa an taba fada mun niki amma duk mai hankali mai basira kana isar masa da sako ko da baka fito fili ka fada an fahimta ko amma wai mutanen mu sun kai matsayin da wato ba ma wai ka ce tanadi ba so yake har sai ka dauki wani ka san da ka bashi ka ce rike wannan ta amfani ka in zaka gona wai haka yake bukata duk da haka idan ya kallace ka dalla mai zan yi da sanda sai ya tafi sai in kare masa haushi sai ce af af kaga da na taho da sandan nan da ta yi amfani yawanci haka mutanen mu suke yawanci haka mutanen mu suke wato abu ne da yake bukatar kamar mutane ana bukatar a samar da sabuwar tarbiyya daga ƙasa wato na yadda cewa daga cikin wadanda za a ce ko masu faɗakarwa ko masu wa'azi akwai wanda shi gane yake ma ka yi magana ta musulmi ya nemi haƙƙinsa ko ya kare kansa wannan duk ta da fitina waɗansu ma daga cikin jami'an gwamnati gani suke in kai wa'azi akan wannan ko ka faɗi ayar jihadi to ɗan tayar da hankali ne wani ma daga cikin ɗan kasuwa da yake ganin kasuwancinsa yana garawa idan ka ce mu tashi mu kare kanmu cikin Allah ya haƙuri Allah ya ce fasu da sauran jami'a abu wasu ba huwa ta yace Allah bi amri sai ka kawo kai da waɗannan ayoyin duk gani ke idan aka yi rigima ɗin nan yadda kasuwanci ke garawa zai tsaya to kaga duk waɗannan akwai waɗannan matsalolin suna na ƙasa a gefe ɗaya akwai wasu wannan wanda za a yi ta faɗa musu a yi ta faɗa musu kuma ba sa fahimta duk abin da za ka faɗa to saboda haka mutum yana magana ne wanda ake son ta amfani dukkan mai hankali da basira idan ya je amfani ne ta yayin da aka ce a yi tanadi